domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Mansuraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi Arewa mai joyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai bitar wasu daga darussan da shirin ya tabo a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Ɗaya daga shirye-shiryen shine dokar amincewa da kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari ta yi tana jajiberin sauka daga mulki a ƙarshen watan Mayu. Daga nan za mu shiga jihar Yobe don jin matakan bin kadun ɗaliban jihar da suka dawo daga Sudan bayan barkewar fitinar da ta birkita ƙasar. Ko ba ce dukkan almajirai 'yan arewacin Najeriya ba ne, amma a kullum ana ganin yara ƙanana na ragaita kan tituna suna neman nakalaci da sauransu. Alƙaluma sun nuna akwai kimanin yara miliyan 13 da ke gararan bakan titunan arewacin Najeriya ba tare da samun kulawa ba.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai.
Ɗan majalisar wakilai Dr. Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari.
Daga yanzu su ma yara ne suna da ƴanci, suna da haƙƙi ga gwamnatin Najeriya, kuma insha Allah za a kula da su. Tsarin na inganta shi, a tsaftace shi, abubuwa masu kyau da ke ciki a ƙarfafa su, abubuwan da ke gano ko matsala ne a gyara su. Dama abin da kusa faɗa shi ne fa almajirci ba bara ba ne, bara daban, almajirci daban, waccan matsala daban take. Waɗannan yaran makaranta suke da ake bai su saura abinci, a ba su uniform, a ba su gurin karatu, malamai a train, a ba su kokin su a yi. Kuma wannan tsari ne ita wannan doka da hukuma za ta sanya kowa ya tsaya a kan sana'ar shi ta hannu, ya dogara da kanshi, ba wai za a ba ka certificate bane kawai ka je zuwa neman aiki.
Yi mana bayanin tunanin da kuka yi har wannan kuduri, kai wani tunani kai ya ga ya dace ka kawo wannan kuduri na kafa hukuma musamman da za ta kula da almajirai har wannan abun ya samu karbuwa a majalisa?
Adalci. Wannan kuduri da muka gabatar ba ni kadai ba, tare da wasu ƴan majalisa 17 muka yi su, sannan kuma jami'a 200 ta ba da goyon baya ta sashen majalisar dokoki, wato House of Representatives ta ƙasa da kuma sashen sanatoci. Dukkanmu kowa ya sani fiye da shekara 60 da suka wuce da aka kafa Najeriya ko kafin ma kafa ta, sai aka ware tsarin ilimi aka yi guda biyu, aka yi na mowa, aka yi na ƴan bora. Aka zo aka tatsi kuɗaɗe daga almajiran nan aka dinga baiwa boko, amma su aka nasu don kuɗaɗen da aka karɓa lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta tura, ai haraji aka karɓa na auduga na gyaɗa da kuma jangali na shanu da haraji na dawa gero da masara. Amma aka yi wata doka da wani tsari na ba a baiwa makarantun allo tsangaya ko kuma makarantun almajirci kuɗaɗe, boko kai ake ba, ko har yanzu kan wannan tsari ake. Sannan matsalan taƙicin niwa, mutanen suna da tsarin ilimi na ainihi wanda ya fi shekara 1000, sannan tsari ne da ake koya mutum bayan misali ka ce tauhidi da kuma addini da kuma tsari na mu'amala da tattalin arziki da fasaha da kimiyya da ƙere-ƙere. Amma sai suka mana ƙarin karatu na boko, wanda karatun zube kawai ake, ba wata sana'a, ba wata kimiyya, ba wani abubuwan za ka tsaya tsaya, sannan a baka takarda ka je kana neman aiki. To mutane da yawa, su dai mutanenmu na Arewa suka ƙi shiga wannan tsarin. Har yanzu dai yanzu ana cewa akwai wajen mutum miliyan 20 da ba sa wannan tsari. Da duk duniya tsarin ilimi ana yin shi daidai da buƙatar al'umma, sannan kuma a bi hanyoyin iliminsu na gado yadda suke so a yi musu haka. Tsarin literacy ko kuma rubutu da karatu ɗaya ne daga cikin rukunin ilmuka. Amma yanzu abin da aka ɗauka dole sai ka ABCD shi ne ake ilimi, kuma wannan literacy ne kawai. Kuma wannan tsarin ba wai dauloli na Usmaniya, daular Borno kawai aka yi wannan ba, har da daula ta Benin da daula ta Oduduwa ta Yarba da daula ta Songhai da daula ta Ghana. Da yanzu an gaya maka suka zo ai da suka je daular Benin sun tarar da tsarin ilimi da suke yin waɗannan kanun sarki da ƙofofi da ƙere-ƙere na kayan sarki da kuma sauran abubuwa na ƙere-ƙere a gurinsu. Amma duk suka ce wannan tsarin ilimi kawai ba shi bane, so kare wannan daular. Haka ma suka yi a ta Songhai, haka suka yi ta Ghana, haka ma ta daular Yarbawa. Gine-ginen da ake da harkar magungunansu. To haga ashe abun Afirka ce suka yi ma wannan illar gaba daya. Kuma wannan doka wadda shugaban kasa Muhammadu Buhari zai sa a hannu tana da matukar muhimmanci ba a Najeriya ɗaya ba, amma gaba ɗaya kasashen yammacin Afirka inda ake da yawan mutane sun kai miliyan 300, da inda ake tsaruka na wannan ilimi na almajirci wanda ake kantarwa a koyar a kowa tarbiyya da kuma tsarin dogaro da kai.
Mun gode Dr. Shehu Kakale. Yanzu kuma ga mai kula da tura ɗalibai daga Yobe don karatu a ƙasashen Larabawa, Malam Umar Abubakar da ke zama a birnin Alƙahiran ƙasar Masar, kan bin kadun ɗaliban da rikicin Sudan ya tilasta suka dawo gida.
Don saboda banda ma gwamnati wanda take kaiwa, iyaye in suka kai ɗansu kuma suna kara zuwa neman scholarship a wajen gwamnati, kuma gwamnati tana tallafa musu sosai.
Jihar Yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi fama da illar Boko Haram. Ba mamaki kuma cikin abubuwan da masu tsaurin ra'ayi ke faɗa da su akwai harkar ilimi. Wannan ya nuna shi yasa kuke banda ma maganan ilimi na cikin gida kuke ɗaukar ɗalibai ma har a fitar da su waje kina.
Wannan ɗaliban da aka kai su zuwa Al-Azhar University, wannan crisis da muka samu na Boko Haram shi ya bashi wannan fikiran. Kuma yace bari yayi tsari mai kyau saboda kowane bangare a bashi daman sa ai adalci, saboda mutane su fahimci cewa gwamnati na kowa ne, ba na bangare guda daya bane. To dalilin wannan ne ma saboda sauran mutane wadanda suke zuwa suke halaka kansu su sa kansu wani aikin kungiya ko wani yanzu masalolin da muke ta samu addini, wayansu masaloli musamman na sabani da sauran su. To idan mutun ya samu wannan hanya in ya tafi, to inda asalin karatun addinin ma yake, to zai fahimci komai. Time din da ya gama karatun sa ya dawo, to zai fahimtar da al'umma cewa fa abinda ake kai wanda akai kuskure, to na bayan da ya wuce to kuskure ne ga abinda yake da hanyar da ya kamata mutane su bi. To wayannan wanda za su je karatu za su dawo din nan, za su dora mutane akan hanyar da ta dace, wanda hanya wanda babu sassauran ra'ayi, babu ko wani akida munanan akida da wanda yanzu haka wayansu malaman suke yaudaran mabiyansu.
Me zaka ce wa sauran, tunda kai kana yin wannan aiki ne ga jihar Yobe, me zaka ce wa sauran jihohin arewa, me ya kamata su koya ko su kofa daga irin wannan aiki?
Na'am, gaskiya abinda zan ba da shawara akai ne abinda ya kamata su koya, musamman abinda mai girma gwamna Alhaji Honorable Malabuni yayi a wannan fanni, ya kamata su koya. Saboda duk abin da idan makwabtanka ya taba da abin nan an ce ka shafa abin nan kake a ruwa, yawa Hausar nawa sai a sa kai. So da yawa, so saboda haka mu a fannin mu ko da mu ɗan Yobe ne, amma mu ɗan Najeriya ne, a duk lokacin da kowace jaha idan har ma yana da ra'ayin wannan abin, to a kowane lokaci zai iya yanayin mu a nan jihar Yobe, bi iznillahi ta'ala zai same mu duk wani shawarin da ya kamata mu bada za mu bada, musamman wannan likicin da na Boko Haram din da ya taso, yanzu alhamdulillah mun samu saukin sa. To akwai darussa da yawan da wanda mun doka wannan abin, da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai, musamman wajen sauraron ra'ayi. Don saboda wannan bala'i na Boko Haram ba abin da ya kawo shi illa sauraron ra'ayi da bin wayansu akidun da wanda ba a san su ba.
Haka dai wato, to amma gaba ɗaya ilimin na arewacin Najeriya yana da kyau kenan, sauran jihohi ma inda za su samu dama su riƙa tura ɗalibai su ɗau nauyinsu zuwa ƙasashen waje, na san dai wasu jihohin suna yi.
A gaskiya kam, don saboda ita Al-Azhar University makaranta ce ita ce fannin addini, ita ce number one a duniya, ta bude kofofinta duk wani jahan da take da niyan wannan din, za ita da kanta za ta bada tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan bitar ta wannan makon. Makon gobe in Allah ya kaimu za mu zo da bita ta biyu kuma ta ƙarshe a wannan shekarar. A madadin muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin kawo wannan shirin, ni Nasiru Adamu Alhikaya da nakan shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.